sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya, sai kuma Alfa Radio na birnin kumasan kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakubu Makili ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an gudanar da bokin haɗin kan ƙasar Kamaru. Duk da cewar ƙasar da tana fama da rikicin masu rajin ɓallewa da ƙasar. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin cikin wato shirin na cikin ciki da gaskiya. Akwai kuma shirin jaridun Kamaru din da kuma sakonni da kuke aiko mana. Bayan haka za mu kawo muku nasihar watan Ramadana, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Yan majalisun Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyi kan matakin barazanar ƙasar Iran da ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron ƙasa ta gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar da bayanan sirri ga yan majalisun Amurka baki ɗaya jiya Talata. Sun bayyana mana yadda barazanar ƙasar Iran take da bambancin wadda aka gani a baya, kuma kai hari kan Amurka da abokan ƙawancen tunanin tafi, a cewar sanatan jam'iyyar Republican Lindsey Graham na jihar South Carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan wata ganawar sirri da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da muƙaddashin ma'aikatar tsaro Pat Shanahan da kuma shugaban hafsoshin dakarun ƙasar Janar Joseph Dunford. Akwai alamun takala daga Iran da waɗanda take ingizawa, a cewar shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai Michael McCaul na jihar Texas. Ya ci gaba da cewa tabbas muna da damuwa akan sojojinmu waɗanda ke fuskantar barazanar Iran da kuma yiwuwar kai musu hari musamman ma a Iraki. Sai dai kuma ra'ayin 'yan jam'iyyar Democrat ya bambanta kan wannan batun da kuma abin da ya sa gwamnatin Trump ta ƙara matsa lamba kan gwamnatin Iran da masu goya mata baya a gabas ta tsakiya. Wasu mazauna garin Wau na ƙasar Sudan ta Kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ciki da wato ake ci gaba da yi. Da yawa daga cikin fararen hula yanzu sun ce ba sa tsoron ganin wani mai kaki, amma kuma 'yan ƙasar sun yi kira ga gwamnati da tafiya sojoji albashinsu akan lokaci, ta yadda ba za su shiga yin wasu abubuwan da ba su kamata ba domin samun kuɗin da za su ciyar da iyalansu. Wasu ƙungiyoyin agaji biyu masu zaman kansu da ake kira Safer World da CEPO masu kula da cigaban zamantakewar al'umma sun yi ta shirya tarukan ƙarawa juna sani a garin Wau cikin shekaru biyu da suka gabata domin farfaɗo dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula. A wani taron da aka gudanar jiya Talata akan halin da ake ciki kan dangantakar da sojojin da fararen hula a yankin Wau, mazauna yankin sun ce lamura sun daidaita yanzu, kuma yanzu ba wani bakon abu bane a ga sojoji da fararen hula suna kafada da kafada suna sayayya tare da yin tafiye-tafiye. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shiga zanga-zangar goyon bayan 'yancin zubar da ciki a Amurka sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Amurka ciki har da wajen kotun koli da ke a birnin Washington DC. An shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin Amurka suka samar da dokokin hana zubar da ciki a jihohinsu masu ra'ayin riƙau, lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun koli ta yanke a 1973 inda aka halarta zubar da ciki a faɗin Amurka. Dokokin sun samar da tsauraran matakai sau da yawa an ƙayyade zubar da ciki ne cikin 'yan makonnin da ɗaukar ciki, kuma wasu lokutan ma kafin mace san cewa ta samu cikin. Wasu ƙungiyoyin rajin 'yancin zubar da ciki ne suke ɗaukar nauyin zanga-zangar da ake ciki har da ƙungiyar ACLU da Planned Parenthood. Ƙungiyoyin a faɗin Amurka sun bayyana cewa yadda ake haramta zubar da ciki yana ɗauke wa mutane 'yancinsu na yin abin da suka ga dama da jikinsu. Mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar wannan na ƙasar China da ake kira Huawei ya yi watsi da matsayar da Amurka ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar. a wasu jerin hirarraki da aka yi da shi da wasu kafafen yaɗa labaran cikin gida a jiya Talata. Rang Wangfei ya ce matakin da gwamnatin shugaba Trump ta dauka ya wato ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da kayar sabbin wayoyin salula da ingancin su ya kai karfin wato 5G. Umarnin da shugaba Trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cigas ga fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar Huawei a nan gaba. Lamarin da ka iya shafar bunƙasar kamfanin a faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin Samsung na ƙasar Koriya ta Kudu, wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke kera wayar salula. A jiya Litinin, kamfanin Google ya bayyana cewa zai yi takaita damar da yake ba kamfanin Huawei na shiga sahun wayoyin kera Android.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Kamaru ta gudanar da bukin cika shekaru 47 wanda na haɗewan ɓangarorin ƙasar guda biyu. Bukin ya tattaro mahalarta zuwa filin Faleti na May 20 Boulevard a birnin Yaounde, duk da cewar a yanzu haka ƙasar tana fama da rikicin masu rajin ɓallewa domin su kafa ƙasa mai cin gashin kanta. Daga birnin Yaounde ɗin ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
An gudanar da bikin haɗin kan ƙasar Jamhuriyar Kamaru karo na 47 anda ɓangarorin Ingilishin ƙasar da sashin Faransancin ƙasar suka game kawunansu tun a shekarar 1961, amma a 'yan shekarun nan matsalolin rashin jituwa a tsakaninsu yana neman raba kawunan al'umman ƙasar na Jamhuriyar Kamaru, wanda ne ya sa na tambayi Alhaji Mutari Babinda, mazauni ne a ɓangaren 'yan Awara, ko ya suke kallon wannan bukukuwa da ake gudanarwa a faɗin ƙasar karo na 47.
Abin da za ka gane shi ne kake kusan shekara uku ana nan yaƙi yaƙi ana kashe-kashe ta duka ɓangare, kone-konen gidajen mutane, shi wahala shi ta kai haƙƙin bil'adama da yake faruwa ta wannan sashen. Ta yaya mutumin wanda yana gani cewa ana take masa haƙƙinsa zai ji daɗin zuwa wani biki ko yin wani shagali na jin daɗi? Har wannan duk ba zai yiwu ba. Saboda haka nan banda ma 'yan Awara sun kira cewan kada mutanen wannan ɓangaren su fita su je ga yin wani biki. Mutane ma kansu azuciyarsu bai nan da wannan bikin, domin ainihin abin da yake kawo mushkila abin da ya haɗa waɗannan mutane biyu, masu yaren Turanci da masu yaren Faransa, shine aka take. Shine waɗannan mutane suke magana ta cewan gara fa an duba wannan abin an gani.
Sai kuma ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa, anda maharan Boko Haram suke addaban al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru, na tambayi ɗan jam'iyyar adawa ne a birnin Yaounde.
Alhamdulillah, lallai biki ya samu farko Muhammad Awal, inda abokanan adawa mu ma ba su zata haka ba. Wallahi yara samari sun fito da yawa, da mata da yara. Biki kan ya samu karkuwa sosai wallahi tallahi. Wani ya ce zan zo in ga mai ƙasa na, domin tabo ala cewa ya mutu a rezo sosiyo, kuma ya zo ganci ya tabbatar da shi. Kai ba su karance ma wannan biki ba, don daga cikin kungiyan mu na FNC Anglophone ba min da nawa wanda suke cikin mu sun yi defile, kuma su da yawa su suka fi yawa ma daga cikin mu.
Lallai bijin ta bakin ɗaya daga ciki ƴaƴan jam'iyyar LDPC masu mulkin ƙasar ta Kamaru, abin ya faskara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Mu haye jiragen sama sai Kamaru, su ma ƴaƴa ne a hararu, mani imta ne a cikin hairu.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba, kafin mu ci gaba bari mu shagata da wannan waƙar.
Come on.
towa da lad fata an shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 11 na dare a nan Washington da kuma shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Tun a farkon shekarar 2014 ne shirin ciki da gaskiya fara kawo muku takardama da ta barke zakanin wasu fulani guda 10 da kuma alƙalin kotun shari'a dake garin Zungera a jihar Niger, Nigeria. Mai suna Aminu Balaraba Kagara. A wancan lokacin dai fulanin sun zargi alƙali Aminu da kwashe musu shanu guda 259 tare da tumaki guda 187. Inda fulanin suka ce yayi gunjansa a kotunsa da ke garin Zungeru domin biyan diyar hannun wanda ɗan uwansa ya sare ma hannun. Daga bisani dai gwamnatin jihar Niger ta sanya kwamiti ƙarƙashin ma'aikatar shari'ar jihar. Bayan kwamitin ya gama bincike ne ma'aikatar shari'a ta jihar ta yanke hukuncin sallamar alƙali Aminu Balaraba Kagara daga aiki a wancan lokacin. Yayin da bangaren fulanin kuma suka yi ta kai komo saboda babu wani abu da aka ba su sakamakon kwashe musu dukiyarsu da aka yi. To sai dai yanzu Allah ya yi wannan takaddama ta kawo ƙarshe ko na ce ta zo ƙarshe. Sakamakon sanya bakin wani basarakin masarautar Kagaran mai suna Alhaji Ahmed Garba Gunna, dan majan Kagara kuma dagacin Gunna. Basarakin ya gayyaci fulanin ne ya ba su hakuri da gudunmawar naira miliyan 3 tare da buhunan dawa guda 10. Domin tallafawa rayuwarsu. Haruna Suleiman Otonu shine mai magana da yawon fulanin.
To gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah kwarai da gaske. Yau shekara 5 kenan muna ta faman gwagwarmaya kuma Allah ubangiji ya sa yau an kawo ƙarshen wannan al'amari karkashin dan majin Kagara dagacin Yakila Alhaji Ahmed Garba Gunna. Gaskiya yayi kokari kwarai da gaske da ya shigo cikin wannan al'amari kuma shi ya sa kanshi wannan sulhun ba wai gwamnati ta sa shi ba. Shi ya shigo da hannun shi da karfinsa yace zai taimaka wa waɗannan mutane kuma ya cika alƙawarin da ya dauka ƙasa da sati daya da ya kira mu ya nemi ya magana da mu muka zauna muka sasanta a gidan shi muka amince da bukatun shi kuma ya bada gudunmawa alhamdulillah
no. To kaman ya aka sulhun ya kasance akwai wani gudunmawa da aka ba ku ne ko kore
eh gaskiya ya bada gudunmawa kudi da kuma hatsi buhu 10
kudin nawa kenan
eh ya bada naira miliyan 3 mutum 10 ko wannan su ya kama zai samu naira 333 kenan
to kana ga wannan abu zai taimaka sosai wajen inganta rayuwa
to alhamdulillah ka san mutum baya yin bari ya kwashi duka duk da yake dai gaskiya ba haka aka so ba to amma tunda aka faro wannan al'amari bamu taba samun wani wanda ya shigo cikin wannan maganan yace ga wani abu ba tun farkon zo mu da muke wannan gwagwarmaya shi kadai ne mutum na farko kuma shine mutum na karshe wanda ya ga dace ya shigo domin ya shiga cikin wannan al'amari kuma ya taimaka kware da gaskiya alhamdulillah
yanzu kana ne inda tsawon lokacin nan ba wani babban mutum ko wani dai da ya muku tallafi irin wannan
gaskiya babu wani mutum da ya taimaka mana da wani mun bi mutane iri-iri har dan majalisar jiha mun bi shi dai ya iya nashi kokari ya gabatar da magana a gaban majalisa kuma har suka nemi mu janye magana za su san abin da ya kamata su yi to har zuwa wannan lokacin babu abin da suka yi sai satin da ya gabata da muka dauki matakin cewa idan har hukuma ba ta yi wani abu ba domin mutanen sun fusata sun nuna cewa idan har hukuma ba ta yi wani abu ba to gaskiya za su dauki matakin tarwatsa Kagara to wannan al'amarin ne ya ja hankali na kuma nazo na kira taron manema labarai na ga mu duniya cewa ga abinda matakin da mutanen nan suka ce za su dauka kuma mun ba hukumomi sati 2 idan har ba su yi wani abu ba a matsayina Haruna Suleiman Otonu da ke wakiltar waɗannan mutane zan janye hannuna a cikin wannan al'amari saboda abin zai kai ga tashin hankali to jin wannan al'amari wannan bawan Allah Alhaji Ahmed Garba Gunna ya shigo cikin wannan magana kuma ya bada wannan tallafin
to yanzu babu wata ja'inja tsakaninku da Aminu Balaraba Kagare
gaskiya babu wani ja'inja mun zauna mun sa hannu gaban manyan mutane kuma mun amince da sulhun da aka yi saboda kamar yadda na faɗa farko mutum baya yin bari ya kwashi duka to mun hakura ba haka muka so ba gaskiya to amma miliyan 3 din da aka bayar zai taimaka dai haka nan su dan taimaka ma rayuwarsu gurgurdun hali
shi ma dai Ori Muhammadu yana daga cikin waɗanda aka baiwa wannan tallafin ga abin da yake cewa
sai in ce ma shi mai girma dan majan Kagara da ya shiga wannan lamari har Allah ya sa aka cimma sulhu da shi, ba neman cewa da shi barista namu Muhammad Esuru don shi ya takai da kawo wa dawainiyan mu baya ba iyaka, ba za mu iya gane ma abubuwan da ya yi muna ba na taimako. To da shi Harunan da shike ta yanzu, koda za a yanka ni nan, da shi Harunan nan da ke magana a yanka shi, a dauko yuka za a yanka su, ba zai bai iya sanin iya zuwa gidanmu da yayi na ba mu hakuri akan wannan lamari. Don Allah don Annabi dai mu yi hakuri mu saurara shi nan dai kan lamarin nan.
Yanzu gashi an kai karshen wannan magana, za babu wani matsala tsakanin ku da Aminu Balaraba ka gare?
A babu, ba mu da wani matsala tare da shi yanzu. Kai ba tsari da kai da kawan da kai ma kai, Allah ya saka maka da alheri.
To ko me yasa wannan basaraki dauki wannan mataki? Ga abin da dan majan Kagara Alhaji Ahmed Garba Gunna ya bayyana mana.
To ita kasan fitina ta inda ta taso, maganin ta Allah. A lokacin da Allah ya ga dama zai amfani da kai saboda ka warware wasu matsaloli da suka tabu jama'a, so a lokacin da zaka shigo. Lallai ba wai ban san da matsalar nan daga farko ba, amma ina ganin magana tana hannun hukuma. Ba yanda za a yi wani ya ce zai shiga abin da take kotu. So bayan an janye ishu din daga kotu, sai naga lallai dole mu amfani da dama da Allah ya bamu mu shigo. Duk wani mutum da ke kasan Kagara idan ya shiga matsala, to mu ma mun shiga. Duk wanda ya samu ci gaba, to mu ma mun samu ci gaba. Hujja na kenan.
No, to ganin wannan abu tun kusan shekara biyar sai yanzu, duk can da kamar dai ka ce dai batun na hannun shari'a hukuma, amma babu wata hikimar da kuka yi don ku kwantar da wannan wuta tun da wuri?
To kai kana gana ana iya shige mu a judiciary gaba, abu na gaban hukuma, suna shari'a, to kai awa zaka shiga. Dole sai idan ta fita daga hannunsu, shi yasa ko kafin in shiga din sai na tabbatar da cewa ba sa gaban alkali. Suka ce ba sa gaban alkali, dalilin da yasa ni shiga kenan, nayi ruwa nayi saki.
To gashi har ka ba su gudunmawa, wani karin da suke sa kai akan gudunmawar da ka ba su?
To gudunmawa ai wannan ma dan dai kun shigo ciki ne, ba tsari kana cikin na farko. Waɗanda aka ba gudunmawan da yawa a haka a titi ma an yi, Allah ya yi su da yawa. Kuma duk inda Allah ya ce ya baka, dan ka bayar ne. In kuma Allah ya baka, baka yi tunanin taimaka mana kasa da kai da mabukaci ba, to ka tabbatar da cewa sai kai ma Allah bayani. Janaki.
Kullu menene ka'idojin sulhun da kuka yi tsakanin ku su waɗannan mutane da shi Aminu? Akwai wata ka'ida da aka shimfiɗa?
Eh, lallai mun tabbatar da cewa a samu fahimta tukuna nan ba wani kina. Manya su shiga cikin maganar nan. Da muka zauna muka warware su da kansu ma ba su san zan ba su tallafi ba. Bayan mun gama bayani gaba ɗaya, in ka duba gaba ɗayan su ma sun tashi sun ce wannan zama ma ya wadatar da su. Ba su san ma zan ba su komai ba. Tunda kaga ko lokacin da nace to ga gudunmawa, ai kaga mamaki a zuciyarsu, kaga yanda fuskar su ta nuna, because ba abin da suke tunani bane. So fi sabilillahi nayi wannan tsakani na da Allah, kuma na san cewa dina na gurin Allah, ba wajen wani mutum ba.
Dan majan Kagara kenan Alhaji Ahmed Garba da wannan maka karshen shirin namu na wannan makon. Amma za mu yi amfani da wannan dama mu miƙa godiya da yabo ga dan majan Kagara bisa wannan tallafi da Allah ya saka da alkhairi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mustapha Nasir Batsari, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Allah a gaishe ka. Yanzu kuma ga kadan daga cikin wato sharhin jaridun kasar Kabaru.
Zan fara shirin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar Mutation. Allah ta tauto mana cewar ministan tingidan kasar Jamhuriyar Kamaru a Tanganji ya ce tattaunawa da za a yi da bangalorin yan awarin kasar zai samu karbuwa musamman ma tunda masu dauke da bindiga sun fara aje makaman su. Sai kuma jaridar Integration anda ita kuma ta tauto mana cewar shugaba Biya yanzu dai ya rufe bakin yan kasar Jamhuriyar Kamaru na jiritan da ake yi cewar ya kwanta dama a yayin da shi da kansa ne ya warkici taron da ake gudanarwa na hadin kan kasar Jamhuriyar Kamaru a babban birnin kasar Yaounde wanda kasar ta hade tun shekarar 1961 na bangaren Ingilishi da kuma bangaren Faransancin kasar anda suka daura aure amma a yan shekarun nan igiyar auren nasu yana nema ya tsinke. Sai kuma jaridan Le Jeu anda ita ma ta zagunta mana cewar tsakanin ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru da prime ministan kasar yan asalin bangaren yan aware ne amma yanzu sun fara samun takun saka kan yanda za a samu hanyoyin tattaunawa da masu dauke da bindigogi tunda rikici ya kunno kai a bangaren na yan aware. Sai kuma jaridan Economy anda ta shaida mana cewar kamfanin jirgin saman kasar Jamhuriyar Kamaru Kamerko suna neman rufe harkokin su a fadin duniya domin basu da isasshen kudaden da zasu gudanar da harkokin su. Jaridan Cameroon Tribune ta ce shugaba Biya ya yabawa al'umma kasar Jamhuriyar Kamaru wajen irin yanda suka karbi bikin hadin kan kasar na wannan shekara. Yace yana fatan cewa za a ci gaba da sasanta rikicin da yake faruwa a bangaren yan aware wanda tsiraru suke neman bata mana zamantakewar mu. Sai jaridan Le Point anda ita ma cewa ta yi ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya samu yabo daga wajen shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru kan matakan tsaron da ya dauka a ranar 20 ga watan Mayu 2019 a yayin da ake gudanar da bukukuwan hadin kan kasa a jihohi goma na fadin kasar Jamhuriyar Kamaru. Zamu kammala shirin jaridan namu ne na wannan mako da jaridar Le Voix du Centre anda ita ma ta gulmuta mana cewar yan kasar Jamhuriyar Kamaru mazauna a kasashen Turai sun fara kosawa da gwamnatin Mr. Biya anda suke bukatar tisasa masa shi da makarabansa da su kokari su bar madafun ikon kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Dan Asabe Mai Fata Yauri. Yau ina so in yi tsokaci dangane da halin da arewacin Najeriya ya samu kansa a ciki na kashe-kashe ba gari ba rana sau jama'an tsaron Najeriya abinda ya ci duma baya barin awai. Halin da talakan Najeriya yake ciki hali ne na tausayi da ban tsoro da firgici. Talaka ya je gona an same shi an kashe an biyo shi gida an kona masa gida an sake masa dabbobi. Duk da Najeriya mun sani muna da hazikan sojoji waɗanda suka yi yaƙe-yaƙe a ƙasashe da dama na Afirka kuma aka samu nasara. To abin mamaki sai ga wasu 'yan tsararru waɗanda ba su da horo na soja sun gagare sojojin Najeriya don sai in ce sun gagare su wanga abu ba yau ba ba jiya ba an jima ana yi amma har yanzu wankin hula yana neman ya kai sojojin Najeriya dari. To gaskiya fi sabilillahi a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka domin wanga mataki da ake bisa kai to gaskiya kwalliya bai fata biya kuɗin sabulu ba. Ya kamata a sake lale a sake lale da fatan za ku tashi lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwara Najeriya. Don Allah ina so in kira ga ƴan uwana musulmai musamman wanda za su fita sallar tahajjudi nan da kwana uku ko hudu idan Allah ya nuna muna saboda nan ne goman karshen azumin watan azumi. To da Allah ina kiran su musamman wa'anda suke cikin wurin da babu tsaro sosai to kar su takura kansu ce dole sai sun tafi masallatai inda nafila ne su tsaya na gidajensu su ci gaba da nafilfilinsu su roƙi Allah kuma ya kawo muna zaman lafiya a ƙasarmu maimakon su ce dole sai sun je masallati saboda ita lalura tana kauda koda farilla ma salenta ma abun da yake nafila.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana Annan Jeja kamar Bihar Neja Najeriya. Ina kira ga mutanen Basari sashen Jihar Katsina akan masifan da Allah ya kawo masu. Muna fata Allah shi yaye masu wannan masifa don Allah don Annabi jama'a ba sari su yi hakuri mu koma ga hannun Allah mu yi addu'a mu roki Allah Allah su yaye muku wannan masiban da ta faru muku da wanda aka kashe wurin zanga zanga Allah ji kansu Allah sa mutuwa ku ciki.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar watan Ramadana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdul Mu'min Sarkin Zangon Tamale Ghana. To alhamdulillah wato muna cikin wata mai albarka watan Ramadan, wata wanda yake ya lullube bayan Allah duk duniya baki daya da rahama na Ubangiji mu Allah. Wata ne wanda yake Allah ya mana zancen sa cikin Qur'anin sa mai girma da yake ce mana ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wato Allah na kira ga mu'minai baki daya ya sanar da mu cewa ya faranta mana yin azumi cikin wanga wata mai albarka kaman yanda ya faranta ma al'umman da suka shude. Hakikatan mun bi muka yi yanda ya kamata za mu samu tsoron Allah. To ashe cikin wanga aya ma za mu fahimci cewa sababiyan farata mana yin azumi don tsoron Allah mu samu kusanta da Allah. Kuma watan Ramadan wata ne wanda yake akwai al'amura daban-daban da ke ciki wanda yake in mun tabbata shi za mu samu biyan bukatunmu. Na farin shine cewa kowane ɗayan mu ya tashi da azumi, muna cikin hali ne na azumi, bi mana ka hana kanka ci da sha, ganinka da jinka da abinda zaka hurta duka ya zancewa duk gabobinka da komanka mana azumi ne. To yin haka nan zai baka kusanta da Allah, da'ima hankalinka kana falka kana tunawa da Allah kana samun kusanta ga Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To wa da fatan an amfana da wannan nasiha. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice, ƴan majalisun Amurka sun bayyana mahimmantar ra'ayoyi kan matakan barazanar ƙasar Iran ke yi bayan da tawagar jami'an tsaron ƙasa ta gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar da bayanan sirri ga ƴan majalisun Amurka baki ɗaya a jiya Talata. Sun bayyana mana yadda barazanar ƙasar Iran take da bambancin wadda aka gani a baya kuma kai hari kan Amurka da abokan kawancin tunanin tafi, a cewar sanatan jam'iyyar Republican Lindsey Graham na jihar South Carolina ya faɗa wa 'yan jarida bayan da wata tawagar sirri da ya yi da wato da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da muƙaddashin ma'aikatar tsaro Pat Shanahan da kuma shugaban hafsoshin dakarun ƙasar wato General Joseph Dunford. Wasu mazauna garin Wau na ƙasar Sudan ta Kudu sun ce dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula ta ci gaba sosai cikin 'yan makonnin nan saboda yunkurin samar da zaman lafiya da ake ci gaba da yi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na wannan safiyar, sai kuma can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da shirye-shirye baki ɗaya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ba da umarni da injiniyanmu na wannan hantsi wato Mr. Darwin Smith, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, sai an jima. Assalamu alaikum.